Tuni dai aka kammala zaben fidogani a Najeriya inda manyan jam'in siyasar kasar suka gabatar da masu tsaya musu takarar neman shugabanci a babban zabi dake tafe na shekarar 2023. An yi ittifakin zaben zai matukar jan hankali kasantuwar jam'iyyun hamayya dake kokarin hankade jam'iyyar APC daga karagal mulki ko wanda kalubale ne yan takarar kujerar shugaban kasa a Najeriya ke iya fuskanta batun da masanin harkokin siyasa a kasar da ta Abubakar Kyari yayi tsokaci akai.
An yi waɗannan zabuka na shugabanni an wani lafiya to amma akwai waɗansu ƴan haba a ƙasa akwai waɗanda ba su dace sakamakon zaɓen ba na tabuna guni to saboda haka babban ƙalubale ne da wurin su ƴan takarar nan su zaurashin irin waɗannan mutane dole ne a ji su a lallashe su a yi tafiya da su idan ba a yi haka ba to ƴan takarar zai iya samun matsala saboda ko dai canza shekara ko kuma su cigaba zama a cikin jam'iyyar amma kuma su yi ungulu da kan zaɓen to sannan kuma sanin kwane sha babban ƙalubale a wurin ƴan takara shi ne kamfen.
Shi ma masanin kimiyyar siyasa a kasar da ta Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani kan barazanar da jam'iyyar NNPP da Labour ka iya yi wa jam'iyyun biyu da suka yi fice a kasar wato APC da PDP.
Har yanzu ba za ka iya cewa wai dole za ta tasiri akan wa'annan jam'iyyun ba sai idan jama'a sun fara kantar aƙida a cikin inyamurai yanzu Peter Obi ya fara kawo aƙida ta nuna cewa wato a gina ƙasa maimakon a rinka zuwa raba arzikin ƙasa a rinka zuwa gina arzikin ƙasa wanda matasa sun dauki wannan aƙidar ka an fare masa tuhuruwa. NNPP tana da tsarin ta na kwankwasiya na kula masu rauni inganta su da ilmantar da su da sauransu akan fiye da masu ƙarfi shi ma an yi tuhuruwa a arewa. So idan zaɓe ya zo duk wacce tayi kuskure a cikin manyan jam'iyyun nan kuma musamman wa'ancan biyu suka haɗa kai to ni ina tunanin cewa za a yi zaɓe da jam'iyyu kamar guda hudu zuwa biyar masu ƙarfi kuma watakila zaɓen nan ba zai fitar da gwani a tuki na farko ba za a iya neman a sake na biyu wanda idan akwai ɗaya daga cikin wa'ancan masu aƙidan sun zo na biyu to suka haɗa kai ma za su iya kayar da jam'iyyun nan guda biyu saboda a gaskiya su aƙidan su bata fito ba. PDP an yi ta ne watakila saboda ta kori sojoji APC an yi ta ne saboda ta kori PDP.
Tun dai ƴan takarar manyan jam'iyyun suka so magudanar da ziyarce-ziyarce don jan hankulan masu ruwa da tsaki da samun haɗin kai musamman daga waɗanda suka janye ko aka da su a wajen neman takarar matsayin. Ɗaya daga cikin manyan magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari kuma sakataren yaɗa labarai a ƙungiyar da ke bada goyon baya ga shugaban ƙasa Dr. Muhammad Kailani ya bayyana goyon bayan su ga Sanata Bola Tinubu na APC.
Yanzu mun zama tsintsiya madaurin kiɗa. Gwamnoni wajen guda 10 sun zo sun marama shi Alhaji Tinubu baya kuma kun ji bayanan da ya ce ba wai shi ya ci zaɓen nan ba da wanda ya zo ya takara da shi sun zama ɗaya mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun yaƙi wayannan miyagu da suka rike ƙasar nan shekara 16 kuma mu presidential support committee muna da non governmental organization wajen guda support groups wajen guda 10,000 da wani ga wannan register da muka yi na members 40,000 ga wannan 12,000,000 da muka yi ta ba shugaba Muhammadu Buhari to bai rage kuma ai mun riga mun gama cin zabe.
Shiko Honorable Aliyu Bello cewa yake ko shakka babu ɗin takarar PDP Atiku Abubakar suke marawa baya
insha Allah ranar zabe din dukkan nan take kadawa da kuma goyon baya da muke samu gurin ɗan Najeriya bismillah ta'ala nasara ta Alhaji Atiku Abubakar ne wazirin Adamawa. Bugu da ƙari yanayi ya canja mutane sun gaci an yaudare su da maganganu da wa'ansu ke mutane yanzu kuma an zo an sa ƙasa cikin wani yanayi.
Aiki na farko dai dake gaban ƴan takarar shine kafa gagarumin tsare-tsare da za su taimaka wajen tafiyar da yakin neman zaɓe da zai karaɗe ƙasar lungu da saƙo. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.